sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsi yau Juma'a 7 ga watan Yuli na shekara ta 2023 da fatan ana shan hantsi lafiya. To bayan an sha labaran duniya zamu kawo muku tattaunawa ta musamman da muryar Amurka ta yi da shugaban uwar jam'iyyar APC Senator Adamu Abdullahi bayan da sabbin shugabannin majalisun tarayya na 10 suka yi wasu na dana ɗaya ba tare da sanar da uwar jam'iyya ba. Sannan kuma zamu kawo muku rahoto kan yadda ƴan bindiga ke ci gaba da cin karansu ba babbaka a yankin jihar Kebbi da al'ummomin da suke kewaye da ita. Kamar kullun a rana irin ta yau zamu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu ga Maryam da kashin labarai na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai yaya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine don taimakawa kasar a yakin da take yi da Russia a cewar jami'an Amurka. Wani mataki da ta yi ya bata wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai. Da bindigogin artillery ake harba makaman da ake cece kuce a kansu waɗanda idan suka fashe suna watsa kananan bama-bamai a wuri mai faɗi sannan kuma za su iya janyo illa lokaci mai tsawo bayan ma an kawo ƙarshen faɗan. Ƙasashe 123 ne suka haramta amfani da makaman saboda hadarin da suke iya jefa farar hula a ciki. Amma Amurka, Ukraine da Russia ba su haramta amfani da su ba. Ana sa ran makaman na daga cikin sabon tallafin da Amurka za ta ba Ukraine wanda za a sanar da shi a yau Juma'a. Samar da nau'in makaman ga Ukraine wani abu ne da ake kan dubawa a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Pentagon Brigadier General Patrick Ryder a jiya Alhamis. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Alhamis cewa shugaban sojojin hayar Russia Yevgeny Prigozhin baya Belarus ya koma Russia. Prigozhin ya je Belarus ne a zaman wani bangaren wata yarjejeniya da aka cimma a watan da ya gabata don kawo ƙarshen boran da mayakansa suka yi wa shugaban Russia Vladimir Putin da jami'an tsaron kasar na wani dan lokaci a ranar 23 ga watan Yuni. Gwamnatin Russia ce ke biyan kungiyar mayakan Wagner don taya sojojin Russia yaki a Ukraine. Amma Prigozhin ya sha korafin cewa Russia bata ba sojojinsa isassun makamai ba. Ba a dai iya tabbatar da ikirarin Lukashenko na cewa Prigozhin wanda a baya yake dashi da Putin ya koma Russia ba. Kuma fadar Kremlin ta kita ce komai game da inda Prigozhin yake. Kafofin yaɗa labaran Russia sun ba da rahoton cewa an ga Prigozhin a ofishinsa da ke St. Petersburg a kwanan nan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Maryam za ta dawo da kashin labaran na biyu. Yanzu dai ga rahotonmu na farko. A ranar Talata da ta gabata ne shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio da kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas suka yi wasu naɗe-naɗen shugabanni a majalisar dokokin ƙasar da shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu ya ce bai ji daɗin lamarin ba domin shugabannin majalisar ba su sanar da uwar jam'iyyar ba kafin yin naɗe-naɗen. Yanzu dai ga Madina Dauda a tattaunawarta da Sanata Adamu Abdullahi.
Sai aka wayi gari aka ce akwai wata takaddama da ke tsakanin uwar jam'iyya da majalisar dokokin ƙasa akan zaben shugabanninsu da suka yi. Ina gaskiyar wannan labari?
Da farko dai babban abin damuwa shi ne ku ƴan kacinci-kacinci, ku masu neman labaru, kullum kuna son abin da yake zai haɓaka rayuwa na rashin jituwa na kuke kasuwa. Ba shakka a duk haka irin na dan adam musamman halin siyasa a lokacin da an haya hayan zabe Allah ya bayar jam'iyyar mu nasara. Yanzu ƴan mushi sun fi ƴan ayyawa kuma sun fi baki. Abin da ya faru ba wani abu ne sabo a siyasar Najeriya ba. Abin da muka saba da shi shine idan an yi abu irin wannan bai an zabi shugaba da kuma taimakin sa a majalisar dattijai da majalisar wakilai abin da ke bi baya shine zaben wanda su tsaya su aiki da shugabancin wannan majalisar guda biyu to ba wani abu ba laifi su su fatan a mun da hawa muke so da wani mana kara ko wani mana kara ba wani abu ne ba laifi bane ba tun da kake ma shugabancin gidajen guda biyu an samu wannan to amma a bisa al'adun bayan an ga abin da ke tafiya haƙƙin jam'iyya ne ta ba da takarda a rubuce cewa muna sama bai wani da wani da wani mukamai kaza da kaza waɗanda su taimaki ainihin wanda aka zaba shugabanni da tafi da harkan waɗannan gidajen guda biyu to sai aka samu aksi ya kai ga sun ba da sanarwar a majalisa cewa wani da wani sun zama ba kaza da kaza to mu kan ba mu ji daɗin haka ba fi sabilillahi ni ban ji daɗin haka ba domin ba abin da wasa bai ba kenan to lokacin da nake wani mitin da gwamnoni sai na nuna rashin jin daɗi na faruwar wannan ko ya san gaskiya kenan to ku ka sai ku kawo shi abla da mun bashi da shugaban kasa abla da boye da kaza 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 an gano dai iri iri yana ce to kuna neman a yi faɗa ne don sabon faɗa ka tashi rangai da musan sa shugaban kasa ka ji abin da ya faru
kai gashi ka gaskata maganar namu cewa ka nuna rashin jin daɗin ka da abin da aka yi
to ba ta tallata wannan bai zama bai kada sai a sa kara wuta in Peter bai mu kai bayani muka zo mu gama shugaban kasa ko muka samu bayanai yadda ya kamata tsakanin mu ko mun amintu sosai ko na tunayi na jawabi akan haka mun tace haka ba abin duk za mu yi a samu zaman lafiya a samu tafiyan gonar mu yadda ya kamata abin da mu muke son mu yi kina a wajen APC ba mu tsayin shugabanni a wajen ya kawo wani abu kishiyan wannan ba za mu so ba saboda haka wannan maganan mun gama shi kuma mun binne wannan zancen insha Allah a wani da kira mu ɓata lokaci a kan shi ba kuma.
Shugaban jam'iyyar APC Sanata Adamu Abdullahi kenan a hirar shi da wakilin muryar Amurka Madina Dauda. Yanzu ga Maryam Dauda da karshen labaran duniya.
Kasashen Amurka, Faransa da Birtaniya sun zargi Iran da Rasha da saba wani kuduri na kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya a game da batun turawa Moscow jiragen sama marasa matuki na yaki da Tehran ta yi wanda sojojin Rasha suka sha amfani da su wajen kai hare-hare a biranen Ukraine. Manyan kasashen guda uku sun faɗa a jiya Alhamis cewa Tehran da Moscow sun saba kudirin Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 2231 wanda ya sanya yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekarar 2015 a cikin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta hanyar tura jiragen yakin ba tare da neman izini daga kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ba sun saba wa wannan kudirin. Kasashen sun buƙaci Majalisar Dinkin Duniya da ta tattauna akan batun zarge-zargen keta dokar a lokacin wani taron shekara-shekara da za a yi game da aiwatar da kudirin. Musamman ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba Majalisar Dinkin Duniya ta tura tawagar masu bincike zuwa Kyiv don nazarin barbashin jiragen yakin da Rasha ta yi amfani da su akan Ukraine a cewar jakadan Amurka na musamman Robert Wood ya ƙara da cewa ya kamata sakataren janar ɗan Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa wa kwamitin sakamakon bincikensa cikin kwanaki 30 masu zuwa game da jiragen marasa matuki na Iran da aka gano a Ukraine. Miliyoyin mutane ne suka yi rajista da sabuwar manhajar da kamfanin sada zumunta na Meta da ake kira Threads ya fito da ita don yin gogayya da dandalin Twitter. A ranar Laraba ne dai aka kaddamar da shafin Thread a Amurka da wasu ƙasashe fiye da 100. A wani rubutu da ya yi da safiyar jiya Alhamis a sabon dandalin, shugaban kamfanin Meta Mark Zuckerberg ya ce mutane miliyan 30 ne suka yi rajista a lokacin. Ina ganin alamar wannan shine mafarin wani muhimmin abu, amma muna da sauran aiki a gabanmu don inganta manhajar, a cewar Zuckerberg a saƙon shafin Thread ta kwaran shafin Instagram ne na kamfanin Meta, sai dai shi rubutu kadai ake yi a cikinsa. Ta yiwu yawan mutanen da suka yi rajista da manhajar wata alama ce da ke nuna yadda ma'abota shafin ke neman wani dandali a madadin Twitter wanda ke fuskantar kalubale tun bayan da Elon Musk ya saye shi a shekarar da ta gabata. Ga dukkan alama kamfanin Meta yayi amfani da dimbin kurakuran kamfanin Twitter da suke gogayya da juna don tsara sabon shafin na Thread.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda ke cewa fatar da ƴan Najeriya ke da ita ta magance matsalar rashin tsaro a ƙarƙashin sabbin gwamnatoci na ci gaba da dishashewa saboda yadda ƴan bindiga ke zafafa kai harhare a daidai lokacin da sabbin gwamnatocin ke kusa da cika kwana 40 kan mulki babu wani kuma sauyi na mai tasiri. Daga Kebbi ga Muhammad Nasir Sokoto da ƙarin bayani.
Yankuna da dama ne har yanzu ke fuskantar harharen ƴan bindiga a arewacin Najeriya duk da soma jin ragamar shugabanci da sabbin shugabanni suka yi ba wani abu da ya sauya. Al'ummomin da ke zaune a wasu yankuna sun fi shan ukubar ƴan bindiga saboda watakila yanayin wuraren da suke zaune yana da sauki ga ƴan bindigar su aikata ta'azzar su. Alal misali yankin kudancin jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya kamar yankin Wasagu wuri ne da ya iyaka da dazukan da ke jihohin Niger da Zamfara dazukan da suka yi kaurin suna ga ayyukan ƴan bindiga. Hakan ne ma ya sa ko da yaushe al'ummomin da ke zaune a wannan yankin da ma makwabtansa ba sa bacci da idanu biyu rufe kamar yadda wani mutumin Wasagu ke cewa.
Sunana Shehu Arba Sara daga Kebbi musamman Wasagu dai yanzu halin da nake ciki. To hakikanin gaskiya Wasagu muna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don wallahi ina mai tabbata muku wallahi yanzu ba mu iya kwana mu rantsa idanun mu cikin garin Wasagu. Sai sai sun zo sun dauki mutum daya biyu uku hudu. Yanzu barayin ma aikuwa suke ce inda suna son kudi ba garin da za su shigo sai cikin garin Wasagu.
Alhaji Bashar shi ma mazaunin yankin ne ga abin da yake cewa
kowa dardare zaman dardare ake tsakanin satin can zuwa yau sun shigo sun wa mutane cin mutuncin da ba iya adadi. To Allah muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da gwamnatin tarayya don Allah nan Allah ya taimaka ta shigo cikin ta kawo jami'an tsaro a wurin nan yadda za a samu sukuni.
A jihar Sokoto ma yankunan da ake gabasin jihar su ne ko da yaushe ke cikin ukuba kamar da dan majalisar jiha Habibu Halilu Modaci ke kokawa a kai.
Ga yanzu mutanen karamar hukumar mulki ta isa da sabon birni har da shinkahi babu shakka muna cikin mawuyacin hali. Na farko dai yanzu maganar noma shi babu shi a wannan shekara. Mutane suna zuwa wurin shuka ana harota suwa da kastan ana harota zomaye a cikin wuraren su idan an kama a wuce da su in kuma takkai a halbe ana halbewa.
A ɗayan bangaren kuwa tamkar yadda gwamnatocin da suka gabata ke cewa su ma gwamnatocin da ke mulki yanzu suna cewa suna kokarin dakile ayyukan na ƴan bindiga kamar wata ziyara da mataimakin gwamnatin jihar Kebbi Sanata Abubakar Umar Tafida ya kai a wasu yankuna da ke kudancin jihar ta Kebbi inda ya bada tabbacin shirin sabuwar gwamnatin Dr. Nasir Idris wajen shawo kan matsalar. Sai dai yanzu kusan kwana 40 da suma mulkin sabbin gwamnatoci duk da yake sun yi alƙawalla na kokarin samar da tsaro ba abin da ya canza daga yadda ake a lokacin gwamnatocin da suka ajiye mulki a watan Mayun da ya gabata. Masana lamuran tsaro sun shayan tsokaci akan yanayin da ake ciki a wasu yankuna a halin yanzu. Dr. Yahuza Ahmad Getso masani ne akan harkokin tsaro a Najeriya.
To sannu a hankali za a iya kaiwa ga gaci kuma a dakile wannan matsala. To amma akwai abubuwa guda biyar da ya kamata al'umma su sani. Abu na farko waɗannan sababbin gwamnoni suna da iko kuma suna da iyaka akan abin da za su iya yi akan tinkarar wannan matsala. Na biyu ita kanta gwamnatin tarayya ba ta fada makamai da kuma ma'aikata ƙwararru kuma wadatattu waɗanda za su iya tinkarar wannan matsala a dukkanin faɗin ƙasar Najeriya ba. Akwai matsalar mu kanmu al'umma ba ma ba da goyon bayan da ya kamata ga jami'an tsaro sai amma muna fatan daga matakan da ita wannan sabuwar gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu take dauka za a samu kaiwa ga gaci.
Yanzu dai al'ummomin da ke fama da waɗannan matsalolin har ma da waɗanda ba sa ciki suna ci gaba da kyautata fatar samun mafita domin samun wanzuwar zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3 da kimanin minti 15 ga shirin mu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka ne sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da ni Aisha Mu'azzi. Masana dai sun dade suna jan hankali a game da matsalolin sauyin yanayi da yake haifar da sauye-sauyen yanayi da mutane suka saba da shi. To a cikin wannan makon dai aka samu wani yanayin zafi da ba a taba samun irin shi ba a duk fadin duniya. Dalilin da yasa na tuntubi Dr. Murtala Uba Muhammad, malamin kimiyyar kasa a Jami'ar Bayero game da wannan yanayin zafi da ya wuce kima.
Duniya tabbas ta ga an samu zafi a wannan shekarar musamman a inda ake cewa Northern Hemisphere shi ne arewacin duniya. Waɗannan wurare suna fama da yanayi na zafi a wannan lokaci. Zafin da kamar a ranar Litinin da ta gabata da Talata ana cewa wannan shi ne zafi mafi tsanani da duniya ta samu a wannan karni. Ya shallake abin da aka gani musamman a shekara ta 2016. Wacce a wannan lokaci ma'aunin zafin da aka yi ya kai wato 16.9 a ma'aunin Celsius. A wannan lokaci ya kai har 17 da wato kusan 2.2 bayan sifili. Wannan zafi ne mai yawa da ba a sami irinsa ba a bisa abin da duniya take da shi na tarihi a wannan karni da muke ciki. Don haka zafi ya ta'azzara kuma mun saka ta a wurarenmu an ta fama da maganar zafi da huci iska a kwanakin baya ko mu ce satuttuka da suka gabata kafin ruwan sama ya sauka. Kuma hatta a wasu wuraren mun san cewa guguwar nan kuma haukaciyar iska, haukaciyar guguwa da ake cewa Frida wacce dangi ne na irin guguwa da suke masu ƙarfi da ake cewa tropical storm. An samu Frida a wasu yankuna. Wanda hakan ya janyo asarar dukiya da ta rayuka mutuka. Kuma a wasu wuraren an sami abin da ya shafi ƙanfar ruwa, bazara ko jinkirin saukar damuna. Jinkirin saukar damuna shi ma alama ne da yake nuna sauyin yanayi. To in muka kalli duk waɗannan abubuwa da suke faruwa a wannan shekara da kusan shekarun nan na kurkusa, wannan nuni ne a bisa cewa duniya tana fuskantar barazana na sauyin yanayi. Shi kuma sauyin yanayi yana da abubuwan da yake haifarwa. Wasunsu za su iya zuwa su haifar da fa'ida mai kyau, wasu kuma wanda su ne galibi cutarwa suke janyowa. Misali, sauyin yanayi zai iya kawo cututtuka da da ba a san su ba, ko cututtukan da ba a san su a wani wuri ba, sai ya zama ne yanzu ana ganin su a irin waɗannan wuraren. Saboda zafi ya ƙaru, san karuwar zafi yana nufin karuwar halittu wanda suke da rai, waɗanda waɗansu halittun kuma su suke janyo irin waɗannan cututtukan.
To a nashi ɓangaren kuma, Farfesa Adamu Idris Danko ya yi bayani ne a game da yadda za a iya amfani da iskar methane wajen samar da makamashi mai tsafta.
Yarkar methane gangai da aka duba irin dabanin da muke da shi ko cikin banɗaki ko shara da muke da amfani a nan a yanayin mu ya nuna cewa muna zubar da shara a waɗannan akan sami ita wannan iska ta methane suna taruwa. Yawancin jama'u na sauran ƙasashen duniya har da mu nan Najeriya, idan ka duba kamar yanayin mutanen Lagos suna sa bututu a inda suka sami abin da suke kira landfill, duk inda aka zuba shara suka rufe ta. To daga wannan gurin akan sami bututu da suke zuƙi methane sai su tara shi a kamar irin waɗannan container na gas wanda shi suke ake amfani da shi. Gas ne da zaka ga an samar da shi kamar yadda ake samar da gas da yake tahowa daga ko'ina. Wannan shi gas din idan kai amfani da shi baya cutar da muhalli kamar da sauran gas na petrol yake cutar da muhalli. Wannan abu ne da zai kamata a ce shi ma an yi nuni da shi kamar manyan birane da suke tara shara ya zauna cewa mun samar da waɗannan kamar landfills wanda shi za a iya sa bututu kamar da sauran gurare suke shi ma a zuke shi ya zauna cewa an samar da koda ma'aikatu ne yanzu yadda samari suka yi yawa a gari babu aiki to abu ne da ya kamata a ce an samar da aiki ko ta wannan yanzu ka dauka cewa a Kano wannan kadai zai iya samar da aiki ga fiye da matasa 50,000 to wani abu ne da zamu iya amfani da shi in Allah ya yarda amma sai har su hukumomi sun yarda da wannan kuma sun ga cewa za su sa wani jari wanda za a gudanar da wannan din kafin daga baya koda za su cire hannu a hukumomi da zaman cewa su cire kullum mu a nan kasashen mu na Afrika ya kamata hukumomi su ga cewa su suke nuni kafin kuma su saka wani jari su shiga cikin sa.
Sauraro duka-duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Zuwa makon gobe gidan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu ya daidaita mana sauti. Aisha Mu'az take mana fatar alkhairi.
Madalla to kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai. To yanzu kuma za mu koma kan wani kutsurar wannan hirar da muka kawo muku da farko na tsakanin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da shugaban jam'iyyar APC Adamu Abdullahi.
A bisa wannan bayani da kai kana nufin cewa majalisa bayan an zaɓi shugabannin majalisun biyu kamar yadda ka faɗi ba su da ƴancin su zaɓi waɗanda suke so su yi aiki da su sai sun tuntuɓi uwar jam'iyya.
Wannan shi ne abin da aka ba wai doka ne a rubuce ba, amma abin da jam'iyya take so ne wannan yana rubuce yau zuwa ke so yana rubuce cewa in an gama domin kamar da kira shi leader shugaban majalisar dattijai eh da muke majority shugaban ɗan jam'iyyanmu ne mu za mu ce wani ne amma za mu faɗi duka ba su ake mu yi abin da lallai su wani sabbin zaɓa su hukum za su yi aiki da wannan ba su ba na kamar iyaka wa iyaka a baiwa kowa hakkinsa iyaka kenan a baiwa kowa hakkinsa to abin da aka yi nan bai taimaka mana da muke so ba kuma ba mu ni ban boye ba amma kuma Allah shi ke kuma magance abin yanzu tarihi ne kuma.
Kun amince da haka yanzu don shugaban gwamnonin jam'iyyar APC gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma ya fito ya ce su a matsayinsu na gwamnonin jam'iyyar APC suna goyon bayan abin da majalisa ta yi.
Wannan duk magana ya wuce sai kuka bar shi da rufe.
A rufe?
A rufe mun gama shi.
To sai kuma gashi ya zama misali kamar takaddama ce yanzu a cikin jam'iyyar APC din ana ta cece ku ce cewa na batun shugabanci ana ta cece ku ce cewa kai din nan cewa ka mai da jam'iyya kamar bangaren gidanka.
Wani ne bangaren gida wani ba gidana ba. Wani ba gidana ba gidan da aka fi ni a ciki yana cikin bangaren inda Allah ba mu mulkin shi yanzu a jam'iyyar APC saboda haka batun Abdullahi Adamu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda ba sai yanzu yanzu an yi abin za a yi an yi noma an yi girbi an kai lokacin ci kowa gwani ne yanzu kowa mai iya ganin laifi ne yanzu Abdullahi mushi ne mai laifi duk abin da ya same ni na amince kuma za a yi rigima da yana tafi shugabancin BBC ba in Allah so ya yarda ina mun fara PDP ya yi ajanan ajacin zajin zajin ba zai da bulatun ba Allah ya bani wannan matsayi Allah shi ya san wakafin fitana shi zai lokaci kofin gidana sai ba fitana ba wani mahaluci zai canza wannan ko menene shi ko ce nayi ku ba abin da zai na faɗa kan shi a'a kana ne kana so ne tafiya a me so ne tafiya fito ga duniya ya so ne menene wani ma ya so da son da zuwa nazo wanda so da zuwa ba nazo yanzu ba kwan son tafi lokaci tafiya dai dan tafi kuma wallahi ba wasa ba ba za a ji ni Abdullahi na wani gari ina neman kame kamen dan kan tafi menene rige me ya rige
mun ji an ce baka ji dadi ba
dadin me
saboda haka zaka koma PDP
a'udhu billahi dalaka istighfari don Allah ke istighfari don Allah ke istighfari don Allah ke istighfari ina so da ke istighfari kuma
to 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 in yi istighfari
yi istighfari abin ka fadin nan
to
ba da ne ba ba
da ne
ba da ne ba ba da ne ba ki istighfari
to nayi istighfari
ga magana ya kare
magana ke nan ba za a sake wani abu ba
ba ba zai kuma
to ai gida ba ta kare ba yalla
ta kare
a
ka ta kare batun
yalla ban hidin su ya sace
ba iyaka ke da ni ba ni ba a yi wannan ni sam 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 ba wanda ne
to me ka ranka ya baci
a wannan kalamin yake cewa an ce ni Abdullahi da mu kai wallahi san ce ma Allah ya isa do da fadon magana ga ga ya miki ko ya fada ranka kaji Allah ya isa sharri bai fito wannan kuma dama kin fada kage to kuri ƙaryan ku
mu muka yi kagen
ƙaryan ku a bakin shi ka je
yanzu jam'iyyar APC a hade take
a bakin shi naji
a jam'iyyar APC a hade take yanzu
insha Allah insha Allah insha Allah kuna nan ku kawo rigima ne ku shuka rigima an yi zabe munci Allah ya ba mu ban ruwa kuma cin zaben nan sana suna bakin ciki sanu ga cikin su hanyar dauka mutake iri iri da su ba tafiya mu Allah ba zai bar ku ba
to a yana aka kwana to yanzu
eh inda kuka sabu ga wata hannun mu APC ke kai gosi bola Ahmed Tinubu shine shugaban Najeriya kuma aka ke kuma aka za a zauna insha Allah
To karshen tattaunawar hira tsakanin wakilin muryar Amurka Madina Dauda da Sanata Abdullahi Adamu kenan shugaban jam'iyyar APC. Yanzu kuma kafin mu karkare shirin ga Maryam ta saki dawowa da labarai a takaice.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai yaya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine. Dan taimakawa kasar a yakin da take yi da Rasha a cewar jami'an Amurka wani mataki da ta yi ya batawa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai da bindigogin artillery ake harba makaman da ake cece kuce a kansu waɗanda idan suka fashe suna watsa kananan bama bamai a wuri mai fadi sannan kuma za su iya janyo illa lokaci mai tsawo bayan ma an kawo ƙarshen fadan Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Alhamis cewa shugaban sojojin hayar Russia Yevgeny Prigozhin baya Belarus ya koma Russia. Prigozhin ya je Belarus ne a zaman wani bangaren wata yarjejeniya da aka cimma a watan da ya gabata dan kawo ƙarshen boran da mayakansa suka yi wa shugaban Russia Vladimir Putin da jami'an tsaron kasar na wani dan lokaci a ranar 23 ga watan Yuni. Kasashen Amurka, Faransa da Birtaniya sun zargi Iran da Rasha da saba wani kuduri na kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya a game da batun turawa Moscow jiragen sama marasa matuki na yaki da Tehran ta yi wanda sojojin Rasha suka sha amfani da su wajen kai hare-hare a biranen Ukraine. Manyan kasashen guda uku sun faɗa a jiya Alhamis cewa Tehran da Moscow sun saba kudirin Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 2231 wanda ya sanya yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekarar 2015 a cikin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta hanyar tura jiragen yakin ba tare da neman izini daga kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ba sun sabawa wannan kudirin. Miliyoyin mutane ne suka yi rajista da sabuwar manhajar da kamfanin sada zumunta na Meta da ake kira Threads ya fito da ita don yin gogayya da dandalin Twitter. A ranar Laraba ne dai aka kaddamar da shafin thread a Amurka da wasu kasashe fiye da 100.
To masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a yau. Sai zuwa can an jima da Alhamis da Asar da izinin Allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da producer Musulman Abu da ma injiniyanmu na yanzu Rob Boss. Ni Aisha Mu'azu nake muku masan alheri. Ma'assalam.